بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتي نرانا الجمعة بيوغة وطن رمضان na shekara ta 1436 wanda wannan rana ta yi daidai da ranar 19 ga watan 6 shekara ta 2015 ta miladiya za mu tashi darasi na biyu a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani na azumi da muke a wannan masallaci na alqur'an mai albarka muna cikin suratu yunus yau za mu tashi aya ta 53 amma kamar yadda muka yi alƙawarin jiya kuma kamar yadda tsarinmu ya kasance a shekarun baya za mu amsa tambayoyi da aka rubuto akwai tambayar farko ita ce wato akan mutane da suka sai kayan wato kasuwanci a lokacin sun sayi kayan lokacin dala ta yi tsada yanzu kuma idan a kaddara dala ta karye idan suka taya za su yi wajen fitar da zakka wajen kimar kayan ina jin dai wannan shine tambayar idan na kiyaye yayin da mutum zai fitar da zakkar kayan kasuwanci da yake yi kamar yadda malamai suka ambata zakatu a cikin babin zakatu urud tijara zai sanya rana a cikin shekara wanda a ranar zai dauki wato kimar abin da yake da shi na kayan kasuwanci da yake yi idan wato ya diddika ne yake sayarwa sai ya duba kimar su to wajen kimar abin da ake nufi da kimar su shine farashin da ake sayar da su a kasuwa a ranar a wannan rana farashin da ake sayar da su a kasuwa a wannan rana kudin su na kasuwa wanda ya hada ba wai uwar kudin a yanda suke a wajen sa ba in ya tashi sayar da su a nawa zai sayar da su wannan shine ake cewa alqimar suqiya wato kimar su a kasuwa kudin su na wato a kasuwa abinda zai kaddara kenan ba tare da la'akari da yanda ya siyo su ba a wajen sa domin dukiya takan dama shi ne amfanin kasuwanci zai iya hawa zai iya sauka ka dauki kasada cewa wannan abin da ka saya ka rike shi kada ka sayar da shi yanzu da fatan cewar kimarsa za ta karu ka dauki kasada nan maimakon kimar ta karu ta kila ta yi kasa saboda ka ba za ka duba yanda ka saye shi ba a za ka duba yanda za ka sai da shi idan ka tashi sai da shi a wannan ranar da za ka fitar da zakka to idan ka duba kimar sannan kuma ka duba abin da yake hannunka na kudi idan ka hada idan sun kai nisabi sai ka fitar da zakka a cikin yan kwanakin nan lissafin nisabi abin da ya kama naira 630 shine nisabi a bisa kimar azurfa a kimar zinari wanda ita ce kimar da ake amfani da ita amma kimar azurfa ne kasa sosai yake da wannan amma a bisa abinda yake mafi rinjayar wannan malamai kimar zinari ake dubawa wanda kimatan aka yi lissafi cikin yan kwanaki kaɗan da suka wuce lissafin da muka yi ya kama 630 saboda kowa ya san yadda farashin zinari yake a kasuwar duniya kasa yake yi cikin yan makonnin nan da suka wuce farashin kasa yake yi to koyaushe farashin sa yake kasa koyaushe nisabi zai yi kasa to zai tambaya ta biyu wani ne ya shigo da buhun amfanin gona amma sai ya zama girman shi buhun ba daidai yake da nanan ba to ya halatta ya canza musu buhun da nanan domin idan ya nemi karin farashi akan wanda ya shigo da shi ba zai samu ba idan yana sayar da shi buhu-buhu to dole ne ya zamanto an san wannan buhun kwano nawa ne domin sanin abin da zaka saya wajibi ne ya zamanto ka san shi ka san yawan sa ka san kimar sa ka san tsadar sa kuma ka san kiyansa idan aka samu jahala a ciki bai halatta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda yazo hadisin abi huraira naha an bai'il gharar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin garari cinikin garari shine cinikin da ba a san yawan abin da zaka saya ba saboda haka idan ka zo da buhu wanda wannan buhun ba a san yawan sa ba ba a san kwano nawa bane akan cewar irin buhun da ake sayarwa ne anan shi ko buhun da ake sayarwa anan kwano 40 ne alal misali kai kuma ka zo da naka yafi haka ko kuma bai kai haka ba akan cewa daidai yake da kwano 40 kuma ba kai bayani ba idan yafi kwano 40 aka sayar da shi a matsayin kwano 40 ba tare da kai bincike ba to wannan kai ne akai makamin ga an maka al-ghabn kuma ya nuna rashin sanin ka ga kasuwanci wajibi ka san nawa ne kimar buhunka kuma a nawa ake sayar da shi a kasuwa idan kuma bai kai buhu 40 din ba ka zo ka sayar da shi akan cewa buhu 40 ne to nan ka ci dukiyar mutane ba da haƙi ba ka ci haram domin ka yi algus ka sayar musu abin da bai kai 40 ba akan cewa ya kai 40 wanda yake wannan dukiyar da ka ci ta haram ce dan haka wajibi ne ka nemi wanda ya saya a haka domin wato ka biya shi cikon abin da yake yi na kaso a cikin abin da ka sayar masa in kuma baka same shi ba kasuwa ce ya riga ya saya ya tabu baka san shi ba to wannan kimar ka fitar da shi kai sadaka da niyyar Allah ya kai ladan ga wannan wanda cuta ta afka a kansa to sai tambaya ta karshe dangane da sahabin da bai sami yin aikin hajji ba da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yayi umra a watan azumi sannan kuma annabi yana cewa wanda yayi sallar asuba sannan ya zauna a wurin da yayi sallar yana ta zikiri har lokacin sallar walaha yayi sannan yayi walahar zai sami ladan hajji da umra cikakkiya to tambaya ta ita ce idan mutum yayi sallar asuba a cikin watan azumi sannan ya zauna yana ta zikiri har lokacin walaha yayi ya sallace ta zai sami falalar yin hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ya kamata jama'a a bambance tsakanin a ce mutum yayi aikin hajji da mutum ya samu ladan aikin hajji akwai bambanci wanda ya je umra a cikin Ramadan ya samu ladan yin aikin ya kamar yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ladan sa daidai yake da yin hajji tare da ni ba sahabi bane mace ce sahabiya tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina so ne hajji tare da kai sai yace mata ki yi umra a cikin Ramadan fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i domin yin umra a cikin Ramadan tana yin daidai da yin hajji tare da ni to cewar ladanta ladan yin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne ba bai nuna cewar daidai yake da yin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba alal misali mutumin da bai yi hajji ba sai ya ce bari ya je umra a cikin Ramadan in yi umra a cikin Ramadan tunda an ce daidai take da hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta sauke masa farilla hajji a'a ba daidai take ba ta sauke masa farilla hajji ba duk da ya samu ladan haka dalika wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi sallar asuba sannan ya zauna a mahallinsa har rana ta fito sannan yayi sallah raka'a biyu to yana da ladan hajji da umra cikakku haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce yace yana da lada ba wai yana nufin cewa tamkar yayi hajji da umra bane yana da ladan amma wannan bai dauka cewa to shikenan ba sai ya je hajji ba sai ya je yayi umra ba domin akwai bambanci a tsakanin nasu domin yayin da mutum ya je yayi umra bayan ladan umra da yake da shi ko yayin da ya hajji bayan ladan hajji da yake da shi akwai kuma waɗansu ayyuka waɗanda yake a waɗannan wajen waɗanda sun fi ladan aikin hajji da umra ɗin saboda haka akwai bambanci tsakanin a wannan wajen malamai don haka idan mutum a wannan zama a masallaci yana zikiri har rana ta fito ba a nuna kan cewa a cikin Ramadan zai samu ladan hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a'a wannan ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa tamkar ladan aikin hajji da umra ne cikakku shi zai samu ba a ce zai samu ladan hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Shi in mutum yana son ya samu ladan hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je umra a cikin Ramadan. Amma shi sha'anin lada kiyasi baya shigarsa. Ba za ka yi wannan kiyasi yayi istintaji yayi kun gane ai abin nan a dalibin ilimi ne kuma yana da abin nan yana da wayo. To amma ababin ibada ba a wayo domin kiyasi baya shigarta. Kiyasi baya shigarta. الأصل في العبادات التوقيف أصلي أتكلم أيك العبادة تقيا عند نسيتك بائمة كياسي بل تناشى أن الله داشى أن نزيبني سورة باء كياسي ده كون كياسي ناسا أنا شيني كياسي ده أكيد مسا فاسد الاعتبار باش باء مراد شيء أتكلم شريعة دنيا كياسي عند باء كياسي يا كياسي عند نسي أكيدي نسي أكيدي أنا وجم باء كياسي باء والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأن سوي سنتي وأن حديثين نو أن ماتر وأن ميزر يا تقيتني أكن وأن ماتر وأن فتن وأن سو ما لم يكنا وأن قولي يا سب هذا أصلي. Na maganar annabi sallallahu alaihi wasallam al-asl a maganar annabi sallallahu alaihi wasallam adamul khususiyya rashin kebantar hukunci ga wanda ya fada rashin kebantar hukunci da wanda ya fada musamman yayi ta'alili idan hukunci yazo wanda daga bayansa aka fadi aka wasfi sifa tazo da alfa wanda fa din nan as-sababiyya ce ya nuna kan cewa wannan shine illar hukunci din wannan shine illar hukunci don tawdihin wannan anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mata ki umrah a cikin ramadan sai ya ce fa inna umratan fi ramadan ta'dilu hajjatan ma'i domin yin umrah a cikin ramadan daidai take da haji tare da ni kun ga wannan fadin lissabab wato yana nuna cewa menene illar da zaki umrah domin idan kike umrah a cikin ramadan wannan daidai yake da haji tare da ni kaza babu dalili akan khususiyya bal ya kafa dalili am akan cewar dukkan umra a cikin ramadan daidai take da haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kaulin da ya fi rinjaye saboda waɗannan dalilai na kan cewa na farko tukuna istidlali da cewa yake danta da wannan matan khilaful asl ya saba ma asalin dalili na shari'a wanda shine al asl adamul khususiyya asali wato dalili tabbatacce a cikin shari'a shine kada ka ba mu wani hukunci cewa ya keɓanta da wanda aka gaya mu asali hukunci Allah sallallahu alaihi wasallam ga kowane dan al'umma dai sifantu da wannan sifa to rata duk wanda ya sifantu da wannan sifa hukuncin ya tabbata a gare shi sawa'un wannan matar da wanda suka zo bayanta kuma idan aka ce ya keɓanta da wannan matar ai wannan yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad tahajjarta wasi'a ka sha makance wato ka katangange abin da yake niyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude mana kofa ta samun falala mai girma amma wata fahimta za ta zo ta tsuke mana ita saboda wannan fahimtar da ta tsuke mana ita ta saba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da wani yayin irin wannan yace masa laqad tahajjarta wasi'a na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وعصوا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
الله يجي ويستنبئونك أحق هو كما سنة تنبيرك سنة نيمان بياني دقى وجنك ahaqqun hu shin labarin gaskiya ne labarin tashin alkiyama da kuma labarin sakamako da za a yi rana alkiyama gaskiya ne ko kuma hu din yana komawa ya zuwa ga azaba da Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin saukarta akan makaryata da annabawa wanda suka ce wa yaquluna mata hadal wa'd yaushe ne wannan alƙawari na saukar azaba zai zo to sai suka sake kuma wata tambayar suka ce to shin wannan labarin shin gaskiya ne kul i wa rabbi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne na'am na rantsi da ubangiji na innahu lahaq lalle shi wannan labarin wallahi gaskiya ne wama antum bimu'jizin kuma ku ba masu gagara Allah bane ko kada walau anna li kulli nafsin zalamat da a ce kowace rai da tayi kowane rai da yayi zalunci zalunci shirka ma fil ardi yana da abin da ke cikin kasa baki daya laftadad bihi da ta nemi fansa da wannan abin da ta mallaka da wannan ran ya nemi a fanshe shi daga azabar nan da ake gargadin za ta zo da wannan abin da ya mallaka na bayan kasa din wa asarrun nadama suna fiturce suna wato koyewar nadama lamma ra'aw al'azab yayin da suka ga azaba wa qudiya bainahum bil qist kuma akai hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamun alhali su ba waɗanda ake zalunta bane wannan ayar tana bayanin wani salo na tambayar da kafirai suke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam na wato inkarin su ga abinda aka ba su labari na afkon ranar alkiyama kada mu manta wannan surar daga cikin manyan mawdu'an da ta kunshe shi shine bayanin imani da ranar lahira to sun tambayi yaushe azabar za ta zo Allah madaukakin sarki ya ba su jawabi wato basu gamsu ba sai suka sake tambaya shin labarin wannan kuwa gaskiya ne to sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su jawabi da rantsuwa domin Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ambata yana kafa hujja akan imani da ranar lahira da uslubi daban-daban daga cikin uslubin akwai uslubin amfani da hankali akwai kuma uslubin gaya maka hakikanin akwai kuma uslubin wato zance da asalin hafidirar mutum ta jin tsoro da kuma kwadayi a tsoratar da shi a kuma kwadaitar da shi daga cikin uslubin akwai kuma uslubin gaya maka gaskiya tare da takidi domin waɗansu mutane babu abinda zai sanya su karɓi magana idan suka ji cewa illa su ji cewa wannan maganar ba wasa bace ba wargi bane magana ce ta gaskiya magana ce ta jiddu wato magana ce da ake yi da ƙarfi da gaske ba da wasa ba wanda wannan maganar shine abin da aka karfafa shi da rantsuwa musamman bisa al'adar larabawa rantsuwa wajen larabawa tana da muhimmanci ballantana ga wanda suka san cewa ba su taba jarrabta shi da ƙarya ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana bayan bai taba ƙarya ba an san shi da gaskiya kuma ya karfafa wannan maganar da rantsuwa domin an san mutum kamar sa ba zai je ya rantsuwa akan ƙarya ba domin abu ne wanda yake sananne wajen larabawa tun a jahiliya cewa rantsuwar ƙarya ita ce take kawo ƙarewar dangi al-aymanun fajira tada'ul buyuta balaqa abinda take wato rantsuwar ƙarya rantsuwa ta ƙarya ita ce take kawo halakar wato dangi ita ce ƙare dangi saboda haka larabawa a jahiliya suna jin tsoron suna shayin yin ƙarya shi yasa kuma zaka ga waɗansu larabawan idan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan su yi imani abinda suke nema daga wajensa kawai su nemi bayani na gaskiya tare da rantsuwa kamar yadda Imam Ibn Sa'laba yayi ya zo akan raƙuminsa ya daure shi ya samu sahabbi ya ce wane ne Muhammadu a cikinku sai suka ce masa kaga wancan mutumin mai haske wanda yake shingida shine ya ce huwa ibnu ya ce anta ibnu Abdul Muttalib kai ne dan Abdul Muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ajabtuka aina amsa maka wato ni ne sai ya ce to zan tambaye ka kuma zan tsananta maka a wajen tambaya kada ka ji haushi ya ce ina haɗa ka da Allah alladhi khalaqaka wa khalaqa man qablaka Allahu arsalaka ila an-nasi ajma'in na hada ka da Allah wanda ya halicce ka ya halicci waɗanda suke gabaninka ina hada ka da Allah, Allah ne ya aiko ka zuwa mutane baki daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma na, ya Allah gaskiya ne wannan da yace Allahumma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yana tabarruki ba lafazin rantsuwa bane, a tabarruki da sunan Allah ne, amma ya kunshi rantsuwar domin kamar yana cewa Allah ka shaida cewa na'am haka ne. Sannan sai yace fa billazi khalaqaka Allah amaraka an nusalli fil yawmi wal layla khamsa salawat, na ran ina hada ka da wanda ya aiko ka, shin Allah shine ya umarce mu da mu salla sau biyar a rana a dare da rana? Yace Allahumma na'am. Yace shin Allah shine ya umarce mu da mu azumi a cikin wannan wata? Na hada ka da Allah. Duk Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa Allahumma na'am. Sai ce to ni ne Imam Ibn Sa'alaba Abu Bani Sa'ad ibn Bakr, ni na zo daga wajen mutane na kuma na rantsi da Allah ba zan kara akan abin da ka umarce mu ba, ba zan rage ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rabauta in yayi gaskiya, da wannan ya tafi. To al'adar Larabawa ne idan aka karfafa musu abu da rantsuwa to suna sallamawa. To dan haka Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa wannan tambaya da na'am, kuma ya karfafa su da rantsuwa. Yace i dinnan kamar yadda mu Hausa muke cewa i, to a Larabci jawabi ne na rantsuwa da ake yi da na'am, domin jawabi idan ya zo da bala jawabin da aka kore ne in zaka tabbatar da shi. Shi ko jawabin da aka tabbatar da shi, in zaka tabbatar da shi, to ana yin sa da na'am wajen rantsuwa. Ai ahaqqun huwa, gaskiya ne? Yace na'am, innahu lahaq, i wa rabbi innahu lahaq. Kaga jawabi ne tambayar ta wato tabbatar da abu ne, jawabin ma na tabbatar da shi. Amma da tabbatar na ana tambatar kore wannan abin ne, kai kuma ka ce a'a ba haka bane, gashi ka tabbatar da abin da aka kore, to shi sai ai amfani da bala. Kamar inda Allah ta'ala yake cewa wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a in bala wa rabbi la ta'tiyannakum, kafirai suka ce sa'ar alkiyama ba za ta zo mana ba. Sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ce ne bala za ta zo muku, wa rabbi na rantse da ubangiji na, la ta'tiyannakum, wallahi za ta zo muku. Kuma a tagabi nace za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu in bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltu, yace waɗanda suka kafirta suna cewa ba za a tashe su ba, in bala ce ne musu za a tashe ku, wa rabbi na rantse da ubangiji na, la tub'athunna, wallahi za a tashe ku, thumma la tunabba'unna, sannan kuma a ba ku labarin abinda kuka aikata. Waɗannan wurare guda uku shine inda aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi. Akwai wata muhawara da ta faru tsakanin Isma'il ibn Ishaq al-Qadi da Abubakar ibn Dawud al-Zahiri. Isma'il ibn Ishaq malamin Malikiya ne, ma shine shugaban mazhabar Baghdadiyyin daga cikin almajiran Malik, kuma ya kasance alƙali. Sai Abubakar ɗan Dawud al-Zahiri, kun san Dawud al-Zahiri shugaban wanda ya assasa mazhabar Zahiriya wanda suke cewa babu kiyasi, komai balo-balo, zahiri kawai ba kiyasi. To ɗansa Abubakar ana ce masa al-Faqih, amma shi Isma'il al-Qadi baya ce masa al-Faqih, saboda yana ganin duk wanda yake a mazhabar Zahiriya ba shi da fiqhun addini, bai fahimci addini ba, tunda bai yarda da kiyasi ba. Sai aka zo yazo aka kawo shi ƙara akan wata qadiya, sai rantsuwa ta hau kan shi Abubakar ibn Dawud al-Zahiri. Sai al-Qadi Isma'il al-Qadi sai ya ce masa sai Abubakar ya je zai yi rantsuwa, sai Isma'il al-Qadi ya ce yanzu rantsewa za kai, ya Abubakar ya ce me zai hana ni na rantse? Allah ma ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse har a wuri uku a cikin Al-Qur'ani. Sai Isma'il al-Qadi ya ce suwa wa'annan wurare bai waɗannan guda uku. Sai ya ce wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi, ɗaya kenan. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, yace biyu kenan. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltu, yace uku kenan. Sai ya ce kai faqihi ne, tun daga ne su muke masa al-faqih, domin wanda ya haddace wuraren da su ne kadai Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa a Al-Qur'ani, ya nuna kan cewar haddace ta Qur'ani ba kawai ta tilawa bace haddace ta fahimta haddace ta fahimta saboda haka tun daga lokacin sai yake ce masa al-faqih wato malamin fiqh mai fahimtar addini to Allah madaukakin sarki anan yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi wajen ba da jawabi akan wannan tambaya sannan kuma yace wa ma antum bi mu'jizin wannan ita ma ta kunshi wannan rantsuwar kuma wallahi ina rantsewa da Allah kuma ba masu gagara Allah bane domin shi wannan jawabi ya fuskanci yana da fuska biyu jawabi na farko shine na zahirin tambaya jawabi na biyu shine na abinda aka koye a cikin tambayar ba a bayyana shi ba domin abinda aka zahirin tambayar shine shin wannan azabar da za a yi mana ko kuma abinda zai faru ranar alkiyama da za a tashe mu a yi mana hisabi shin gaskiya ne wannan shine zahirin tambayar aka amsa da cewa i wa rabbi innahu lahaq sai kuma abin da ya kunsa na biyu wanda ba a bayyana shi wanda shi ma tambaya ce shin za a iya kaga ai ba su tambayi wannan ba amma a tambaye su da suke cewa a haqqun huwa ai kaga ya kunshi wannan za a iya wato gaske ne kuma za a iya dawo da mu mai yuwa ne shine sai Allah ya ce ka ce musu wannan abin da basu ambata basu fada ba mun san shi da suka kulle a cikin zuciyarsu wato suna cewa su ba za a iya dawo da su ba ka ce musu wa ma antum bi mu'jizin ku ba masu gagara Allah bane wato kaga wannan ya nuna kan cewa aljanu ma sun fi mutane sun fi mushrikai aljanu sun fi mushrikai domin aljanu sun san cewa su ba masu gagara Allah bane wa anna zananna an lan nu'jiza Allah fil ard wa lan nu'jizahu haraba kuma mun sani muna da yaqini mun tabbatar cewa ba masu gagara Allah bane mu a cikin kasa to shine Allah sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ma mushrikai wannan hakika da hatta wato aljanu ma sun santa cewa su ba masu gagara Allah bane to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya wato ya fada abinda zai tabbatar da ajizanci da gagarar dan adam da kan cewa shi ba komai bane yace da za a bashi abin da ke cikin kasa da wanda suka da kafirai wanda suka yi zalunci da yin shirka ga Allah za a tattaro abin da ke cikin kasar nan gabaki daya a basu shi su mallake shi to idan suka ga azabar Allah da sai su kaddamar da shi gabaki daya kan cewar a karba dan a fanshe su daga afkuwar wannan azabar akan su in wato abin karba din ne in abin wato ma a karba ai musu fadiya din ne dama za su bayar din wannan ba zai isa yi musu fansa ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yace dama za a nemi abin da ke cikin kasa a cika musu shi ya zamanto wato zinare ne da za su bayar da shi domin su fanshi kansu to amma ba za a karba ba in ma da za su yi din in ma a kaddara abin yi din ne Allah ya ce ba za a karba ba sannan Allah ya ce za su asirta nadama za su koye nadama wannan Allah ya ambace ta asigar madi kaga bai ce za su yi ba sai ya ce sun asirta nadama kuma suka koye nadama bai ce za su koye nadama ba duk da yake abu dai zai faru ranar alkiyama ko ake ba mu labari amma sai Allah ya ce har sun koye nadama domin yayin da Allah yake bada labarin abin da zai faru saboda abu ne wanda yake tabbas a wajensa kamar in an jima kaɗan ne a wajen Allah kamar in an jima kaɗan ne saboda haka sai yake bada labarin da cewa abin ma har ya riga ya faru har an yi tashin alkiyama har sun koye nadama har sun ga azabar da ta sanya su suka koye nadama koyewar nadama shine irin halin da mutum yake shiga ciki yayin da aka yi masa condemn dan furgina yayin da aka sanya shi za a tafi da shi wajen ko a tsire shi ko wato ko a rataye shi a lokacin nan ba zai iya magana ba amma a cikin zuciyarsa cike take da nadama ba zai iya faɗa ba saboda ya san babu abin da yayi in ba abin da ya janyo ma kansa ba kuma sun boye nadamar ba za su bayyana ba saboda waɗanda suka bi su a cikin kafirci suna cewa laula antum lakunna mu'minin da ba dan ku ba damuwa mun kasance mu'mine to ba za su bayyana nadama ba a nan wajen domin a lokacin nan cike suke da dana sani ma'anar nadama shine zafi da mutum yake ji a cikin ransa akan kurcewar wata maslaha ga ya zamanto sababi akan kurcewarta sai ya rinka da na sani da ban yi kaza ba da na sani da ban yi kaza ba يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا يعني ده الظالم يكي تيزن ياتا ينا cewa kai cona ina ma na kama hanyar da zan bi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah yake kuma a hukunci tsakanin su da adalci alhali su ba ana zalunta su ba Allah ya kore zalunci hatta ga makiyan Allah ina kuma ga waɗanda suke masoyan Allah domin waɗannan fa likulli nafsin zalama dukkan wani rai da yayi zalunci wannan umumi da ake na cewa kowanne rai ya hada dukkan nau'in zaluncin da mutum yayi yayin da ya tashi ranar alkiyama ya ga saukar azaba da zai ce yana da abin da ke cikin kasa baki daya da ya mika shi kan ya tsira daga wannan azaba alhali abinda Allah ya nema daga gare shi bai kai wannan ba abinda Allah ya nema daga gare mu bai kai wannan ba idan a dukiya ne misali kawai ya nema ka bayar da zakka wanda bata kai komai ba idan a cikin lafiyar jikinka ne abinda ya nema na lokaci lokacin da za ka yi sallah dududu da alwala da sallar da baki ɗaya minti 15 ne sau biyar a rana a cikin awa 24 in ka hada minti 15 sau biyar a rana in ma ya kai haka awa ɗaya da kwata a cikin awa 24 shine kadai abinda Allah ya nema daga gare ka abinda Allah ya nema daga gare ka bai kai komai ba amma yayin da mutum bai yi ba zai ce da ya mallaki komai na duniyan nan ga baki ɗayanta zai mika shi kan Allah ya tsira da shi daga azaba alhali ko gashi abinda Allah ya nema daga wajenka bai saka karaya karya ba to sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hukunci da zai yi bisa adalci hatta ga makiyan Allah balantara kuma ga waɗanda suke waliyan Allah na'am
inna lillahi ma fis samawati wal ardh ala inna wa'da Allah ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون
الله يجي على كفاءك كجي إن لله ما في السماوات والأرض أبن لك يتكين سمي دا أبن لك يتكين كسا نا الله نكري على كفاءك كجي إن وعد الله حق الكور الله للي قسياني ولكن اكثرهم لا يعلمون اما ما في يوم سو باسا سنه هكا هو يحيي ويميت شيني مي رايروا شيني مي متروا واليه ترجعون كما غري شي ذا ميدو wannan kamar wato khulasa ce na duk abin da ya gabata na muhawara da aka yi da kafirai akan rigimar da suke yi kan cewar tashin alkiyama gaskiya ne ko ba gaskiya bane da tambayar kwakwa da tambayar inkari da suke ma annab sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya kare da wannan ku tattaro hankalinku kuje duk abin da ke cikin sama da kasa na Allah ne hadda ku da duk abin da kuke ganin wani abu ne wanda kuke ganin su ne iyayen gidan naku duk na Allah ne ba abin da ya fita daga cikin mulkin Allah wala daga cikin halittarsa wala daga cikin tasarrufinsa amma kuma sannan yace alƙawarin Allah gaskiya ne domin wa yafi Allah gaskiyar zance saboda haka yayin da Allah ya karfafa kuma ya karfafa wannan da wato inna da kuma jilla ismiya lalle alƙawarin Allah tabbas gaskiya ne amma mafi yawan mutane ba su sani ba to yanzu wanda bai sani ba magana ta zama to hujja akan wanda ya sani mafi yawan mutane ba su sani ba duk rigimar da suke yi akan jahilci suke duk waɗanda suke inkarin ranar alkiyama ba laboratory suka je suka hada ba ba wata equation suka je suka yi lissafi ba ba wani ilimi ne suka gina akan sa ba jahilci suke to afa man ya'lamu kaman la ya'lam wanda ya sani zai daidai da wanda bai sani ba to shine Allah ya tabbatar da wannan gaskiya dan haka maganar Allah za ku bi da ya tabbatar muku cewa alƙawarin sa gaskiya ne ko kuwa jahilcin jahilai wanda akan sa mafiya yawan mutane suke akai domin kadan ne wanda ba jahilan ba waɗannan kadan din su ne wanda suka gaskata da annabawan Allah sannan Allah ya tabbatar mana da wata hakika cewa Allah shine mai rayarwa shine mai matarwa wannan kuma hakika ce wanda yake tabbas kowa ya san ba shine yake rayarwa ba kowa ya san ba shine yake kashewa ba kuma kowa ya san ana rayarwa ana matarwa don kana ganin mutane ana halitta su kana ganin mutane suna mutuwa to ba wannan yake wannan ba Allah ne saboda haka shine gaskiya shi za a gaskata
wa ilayhi turja'un, kuma gare shi za a koma. Akwai wata fuska ta biyu ta fa'ida a cikin wannan aya, shine cewar mutane da suke zalunci za su ce da abin da ke cikin sama da abin da ke doron kasa gabaki ɗaya nasu ne da sun ba mu Allah domin su fidiya da shi. To Allah ya ce inna lillahi ma fis samawati wal ard, duk abin da ke cikin sama da kasa na Allah ne. To me zai yi da shi in ka tattaro duka bashi? Me zai yi da shi? Dama nasa ne. Saboda haka tunanin ma ka ce za ka yi fidiya, za ka nemi fansa da wani abu da ka mallaka, to sai dai ka je ka nemo wani abu wanda ke kai ka mallaka kuma ba na Allah ba ne. Amma in dai a doron ƙasa yake ko a cikin sama, to inna lillahi ma fis samawati wal ard, duk abin da yake cikin sammai da na ƙasa duk na Allah ne. Saboda haka a cikin wannan akwai wa'azi da azzalumai kan cewa idan kuna tsammanin wato fansa za ku tattara wani abu ku ce za ku yi fansa da shi a wajen Allah, ku daina wannan tunani, ku gane cewa komai na Allah ne, ba ku da wata mafita in ba ku sallama ma sha'aninsa ba. Allah ya sanya mu cikin wanda suka sallama ma sha'anin Allah. Na'am.
Ya ayyuhannasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, haqiqa wa'azi ya zo muku daga ubangijinku, wa shifa'un lima fi sudur, da waraka ga abin da ke cikin kiraza, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, da shiriya da kuma rahama ga mu'minai. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ce ne musu da falala Allah da kuma rahamarsa, fa bidhalika falyafrahu, da wannan su yi farin ciki, huwa khairun mimma yajma'un, shi ne ya fi alkhairi da abin da suke tattarawa na wato a wannan rayuwa ta duniya. Wannan wato Allah yana tuna ma halittarsa baiwar da ya yi musu da saukar da Alkur'ani, ya ce ya ku mutane, wa'azi ya zo muku daga Ubangijin, babu wa'azi kamar Alkur'ani. Zuciyar da tafi kowace kangarewa idan ta ji Alkur'ani sai ta rusuna da shi, sai ta jijjiga da shi, don babu wa'azi kamar sa. Ku duba ku ga wanda suka fi kowa isa matuƙa wajen ƙaryata saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne su Abu Jahal da sauran sanadidu Quraysh. Amma idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun Alkur'ani da daddare, sai su zo su shiru suna jin karatun, su kasa barin wajen, sai su alƙawari, in suka haɗu da juna su ce me ya fito da ku, kai ne ya fito da kai, na zo in ji zancensa ne. To yanzu haka za ku rinka yi, wawaye idan suka ganku sai su ce wannan zancen akwai gaskiya a ciki, sai su bi shi. Saboda haka sai su yi alƙawari, ni alƙawari ba za mu sake zuwa mu ji ba, kashe gari sai su sake dawowa. Ka ga kasar zuciya ta Balarabe, amma idan ya ji karatun Alkur'ani, me yasa Balarabe yake da kasar zuciya? Ya saba da hamada. In ka ga sahara wadda take babu alamar rahama a cikinta, wanda in dai mutum ya shiga ciki babu zancen ruwa, babu zancen inuwa, babu zancen hanya, ba titi bane aka yi kwalta. Saboda haka ka ɗauka gabas kake nan, ku yamma kake yi, ka shiga cikin imuwa. Saboda haka babu gilda, babu tsananin irin sahara wanda take sanya zukatan su ma su zamanto haka. Amma tare da wannan ƙeƙasar zuciyar, babu abin da yake karya zuciyar irin karatun Alkur'ani. Kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta su, zai ce wa idza tuliyat alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya, idan aka karanta musu ayoyin Allah ar-Rahman sai su fadi suna sujjada suna kuka. To shine wa'azi irin na Alkur'ani, zuciyar da ta fi komai kekashewa amma ta rusuna ta raurawa da karatun Alkur'ani. To shi yasa Allah yake tunatar da mu wannan ni'ima. Alkur'ani babu kamarsa a wajen wa'azi. Abinda ake nufi da wa'azi ita ce magana mai tsoratarwa, magana da za a yi mutum wanda za a tsoratar da shi idan ba kai ba abu kaza zai samu gare ka idan ba kai ba abu kaza zai samu gare ka idan kai kuma za ka samu abu kaza wannan shine wa'azi to haka Allah ya sabanta alqur'ani da shi dan haka idan mutum yana neman wa'azi ya neme shi daga karatun alqur'ani ta hanyar jin karatun da karanta shi da kuma jin bayanin sa sannan ya sifanta shi da sifa ta biyu shifa'un lima fi sudur waraka da abin da ke cikin kiraza abin da ke cikin kiraza abin da ake nufi da kiraza a nan wajen wato zukata domin su ne a cikin kirji zuciya tana cuta kamar yadda jiki yake cuta sai dai ita cutar zuciya ba magani ba tablet ake bayarwa ba ba syrup ake bayarwa ba ba tiyata ake yi ba a cutar ba ganinta ake da ido ba cuta ce ta ma'ana shirka cuta ce ta zuci kafirci cuta ne na zuci bid'a cuta ce ta zuci kurafa canti da wato karkatattun aqidu cuta ce ta zuci shakka a cikin addini cuta ce ta zuci munafinci girman kai ujubu hasada kyashi riya duk waɗannan cututtuka ne na zuci ba to alqur'ani maganin su ne ka taba jin likita da yake maganin hasada akwai clinic na hasada kamar yadda ake da clinic na sankarau da clinic na shuga da clinic na hypertension da clinic na ciwon fitsari ka taba zuwa an ce ga clinic na hasada ga clinic na riya ga clinic na kashi babu wannan clinic din alqur'ani ne shine shifa'ul lima fi sudur waraka ga abin da ke cikin kirji in kana son tsarki daga waɗannan cututtuka na kafirci da munafunci da shakka da kokonto da rashin yaƙini da raunin imani da rashin sallama ma Allah da shakka a cikin addini da hasada da gaba da ƙyashi da riya da san kai da ujubu da san a ce babu kamarka da wulakanta mutane da ganin kaskancin mutane da tozarta mutane duk wannan cututtuka ne na jinci waraka su tana cikin alqur'ani Allah ne ya faɗa wa shifa'ul lima fi sudur sannan sifa ta hudu wa hudan kuma shiriya wa rahmatun lil mu'minin da kuma rahama ga mu'minai wannan lil mu'minin dinnan muta'alliqin sa ga rahama ne ko kuwa hadda huda din zahiri hudan dinnan lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin shiriya ne ga mu'minai rahama ne ga mu'minai domin waɗanda ba mu'minai ba alqur'ani ba shiriya ne a gare su ba shi yasa Allah ya ce hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah domin waɗanda ba sa tsoron Allah waɗanda ba mu'minai ba qur'ani hujja ne akan su shi yasa Allah ta'ala ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama shi alqur'ani shiriya ne da kuma waraka ga waɗanda suke mu'minai ga waɗanda suke imani والذين لا يؤمنون وعندك بس إيمان ذا في آذانهم وقر أكن زكاة أكن كنوا فأقوى النوي بجسكر بذات الشجرة وهو عليهم عمى كما شي مكان ثاني أجريش مكان ثاني أجريش باسا جنن تباسا جنن آيوين سورات القرآن شرياني كما رحماني جمومني دلحتا أمتي من أسوي أمفانا بشرياء القرآن درهما بكي تكنسا يئنجن تإيمانسا يئنجن تإيمانسا يكوت تإيمانسا ya jaddada imanin sa tare da Allah gurgudan imanin mutum gurgudan shiriyar da zai samu a alqur'ani gurgudan karfin imanin mutum gurgudan rahmat da zai samu a cikin alqur'ani saboda yanda Allah ya ce hudan wa rahmatun lil mu'minin sannan Allah ya ce qul ce ne musu bi fadlillahi da fadlar Allah wa bi rahmatihi da kuma rahmar sa fadlar Allah an fassara ta da cewa ita ce alqur'ani da fadlar Allah da kuma rahmar sa ita ce tawfiqin da ya bayar ga mu'minai su zamanto ahlul qur'an da wannan abubuwa guda biyu fa bidhalika falyafrahu da wannan abubuwa guda biyu su farin ciki huwa khairum mimma yajma'un shi yafi alkhairi daga abin da suke tarawa me mutane suke tarawa duniya da yawan dukiya da yawan ƴaƴa da girman mulki da dadewa a cikin mulki da daukaka a duniya shine duk abin da ake tarawa to bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu ba da duniyar za su yi alfahari ba kada kai murna dan Allah ya baka mulki kada kai murna kai farin ciki dan Allah ya baka dukiya dan Allah ya baka yawan ƴaƴa, dan Allah ya baka alfarma a cikin mutane, amma Allah bai baka fanalarsa da rahamarsa ba ta hanyar bai baka alqur'ani ba da zamanto cikin ahlul qur'ani, wannan ba abun farin ciki bane. Amma in Allah ya baka alqur'ani sai farin ciki, ko Allah bai baka duniya ba. Shi yasa yazo a cikin hadisi wanda duk Allah ya bashi alqur'ani sannan yake ganin cewa wani wanda Allah bai bashi alqur'ani ba, Allah ya bashi duniya, ya fishi wato falala, ya fishi yawan falala, to hakika wannan ya tozarta abinda Allah ya girmama. Saboda haka wanda Allah ya bashi alqur'ani bai kamata wani abin da yake hannun masu duniya ya tsoka ne masa ido ba. Mutumin da Allah ya baka alqur'ani, kuna jin kisar bawan Allah nan na jiya Ibn Gudayyan, wanda ciwon ido ya same shi, yaji tsoron cewa zai makance, yace yanzu in ya makance bai haddace alqur'ani ba, kuma gashi bashi da damar ya zamanto yana karatun alqur'ani, an raba shi da tilawar alqur'ani, me ya amfanin rayuwarsa? Yaje ya kulla kansa kwana 21 ya haddace alqur'ani, ko da idan ya tafi yana da shi a cikin zuciyarsa zai rinka tilawa. To wannan shine wanda ya san kimar abinda Allah ya baki kima alqur'ani. To shine Allah yake gaya mana nan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu. Da wannan mutane su farin ciki, huwa khairum mimma yajma'un. Allah ya cika mana falalarsa da ni'imarsa.
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
الله يقول أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق, yace Allah ta'ala yace ya rasulullah ka ce musu ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqi, ku bani labari abinda Allah ya saukar muku na arziki, faja'altum minhu haraman wa halalan, sai kuka sanya haram daga cikin sa kuka sanya halal, qul Allahu adina lakum, ka ce musu shin Allah ne ya muku izini da wannan, am alallahi tabtaru, ko kuwa yin ƙarya kuke yi akan ga Allah, ko ku kirkira Allah kuke kirkira ƙarya kuke danganawa ga Allah. Wama zannul ladina yabtaruna ala Allahil kadhiba yawmal qiyama, to menene zaton waɗanda suke kirar Allah kirar ƙarya ga Allah ranar alqiyama? Inna Allaha ladu fadlin ala an-nas, lalle fa Allah me yawan falala ne ga mutane, walakinna aktharuhum la yashkurun, amma mafiya yawan su ba masu godiya bane. Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar yana inkarin abinda mushrikai suke yi na haramtawar halal da halaltawar haram, domin Allah madaukakin sarki yana kin wannan mummunan al'ada da yake hanya ce ta shirka, hanya ce ta kafirci. Ɗaya daga cikin hanyoyin kafirci shine wato shirka a cikin alhakimiyya, a cikin haƙƙin Allah na cewa shine kadai mai haramtawa, shine kadai mai halaltawa. Allah ya halicci, ya halatta mu bayansa ga baki daya dukkan wani abu da ke bayan kasa. Asalin bata shine wannan batan da shedanu suke zuwa su sanya wa mutane, cewa wannan abin kuma yadda shi haram, wannan abin kuma yadda shi halal, kada ku ci wannan, kada ku ci wannan, ku ci wannan amma kada ku ci wannan, kamar yadda ya gabata gare mu a suratul Ma'ida da suratul An'am. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب قد خسر الذين كذبوا قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الله يجي وان دسك كشيء أين سبات ردا واتو إلمي با سني أثار كما سك حرم كأبن دا الله يأذر تاسلش. النبي صلى الله عليه وسلم يجي ناهل تبايينا دك نسمي كفو
sannan na halatta musu duk abin da na ba su dukkan dukiya da na ba mai bayina gabaki daya halal ne amma sai shedanu suka zo suka zamar da su daga wannan miƙaƙƙiyar dabi'a suka haramta musu abinda na halatta musu suka halatta musu abinda na haramta musu idan kuka lura addinin bori da addinin shirka abinda ya gino akai kenan a ce ba za a ci wannan ba za a ci wannan abincin ba abincin da aka share shi da wata tsintsiya ba za a ci ba ko abincin da aka shanya shi a rana ba za a ci ba ko abincin da aka bar shi ya kwana a gindin wata bishiya waɗansu dokoki waɗanda Allah bai saukar da sultani a kansu ba kamar yanda kafiran jahiliya suke cewa yayin da taguwa ta yi ciki ta haihu ciki tara dukkaninsu suka zamanto ‘ya’ya mata ba ta taɓa haifan namiji ba har guda tara to wannan taguwar sai a bata ta zamanto ita ce as-sa'iba ba za a ɗora mata kaya ba ba za a tatsi nononta ba za a sa ta ta yi wani aiki ba za a hana ta ta ci abincin wani ba ai mata alama babu wani wanda ya sai hana ta ko da jarinta ne ya shanya in ta zo ta ci bai sai ya kore ta ba wato wannan doka ce in yi haka ya saba addininsu na shirka to kaga wannan Allah madaukakin sarki bai sanya wani hujja akai ba shine Allah ya ce ku bani labari abinda Allah ya baku abinda ya saukar muku na arziki shine dukkan abinda Allah ya bayar wanda yake sanya shi zaman to halal sai kuka sanya shi haram kuka sanya wani abu halal wato ba da izinin Allah ba da san ranku kawai to Allah ne muku izini da wannan to da yake kuma sun tabbatar cewa ba Allah ne ya musu izini ba shine sai tambaya ta biyu ko ku kira ma Allah ƙarya kuke yi to yaya mu waɗanda suke kiran alƙarya ga Allah ranar alƙiyama ya za su kasance ga Allah ga su sun faɗi magana ga Allah ba su da sultani shi yasa babban sharri ga malami ya faɗi hukunci ba na Allah bai ce hukuncin Allah ne duka san zuciya yaya zai yi ranar alƙiyama fama dhannul ladina yaftaruna ala Allahi alkadhiba yawmal qiyama wannan ayar ta isa abin tsoro ga masu fatawa yayin da za su yi fatawa bisa san zuciya menene zaton waɗanda suke kira ma Allah ƙarya ranar alƙiyama domin duk wanda ya yi fatawa ba da haƙi ba to ya kira ma Allah ƙarya shi yasa aka kira masu fatawa al-muwaqqi'una ar-rabbil alamin masu sa hannu a maimakon Allah ubangijin talikai to sannan Allah ya ce Allah mai yawan falala ne ga mutane amma mafiya yawan su ba sa godewa me yake falalar Allah a cikin wannan falalar Allah a cikin wannan bayanin shine Allah ya sanya komai halal ne ga mutane komai halal abin nan halal ne huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine ya halitta mu ya halici abin da ke bayan kasa ya sanya shi gare ku gabaki dayansa amma abin da yake haramun abin a kirgaye shi ne ulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masuhan ila akhir al-aya abin da yake haram za a iya kidaya shi Allah ya ce kace babu wani abin da nake samu haramun akan wani mai ci kan ya ci shi a cikin abin da aka saukar mun a cikin littafin Allah illa an yakuna maytatan sai dai in mushe ne aw daman masfuha ko jini mai bin wuka aw lahma khinzirin ko naman al-khinzir fa innahu rijis domin shi najasa ne aw fisqan uhilla li ghayri llahi bihi ko kuma fasikanci shine wanda aka yanka ga gumaka aka kira sunan wani Allah aka dauka sunan wani Allah yayin da ake yankan sa da shi sune kadai zaka iya kidaya su amma duk sauran abubuwa al-aslu a cikin abubuwa halal ne dukkan wala ba halal ne to wannan shine bayanin falalar Allah Allah mai falala ne ga mutane yayin da ya zamanto ya wasa'a musu ya yalwata musu a cikin halal bai takura musu ba amma mafiya yawan mutane ba sa godewa me rashin godiyarsu ba su yadda da Allah ba balanta na su yadda da falalarsa to wanda ku yi inkarin Allah gabaki daya shine jagaba wajen butulce mu Allah jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da wato butulce mu ni'imar Allah jalla wa ala sai mu tsaya a nan wajen insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kuma mu ci gaba a ayar da ta taso صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين da Allah kafin mu rufe akwai sanarwa ana sanar ma da jama'a wannan cibiya ta Al-Qur'an tana da tsari na hadda Al-Qur'ani ga matasa maza da mata a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. Za a fara wannan shiri gobe Asabar da misalin karfe 9, kuma za a iya samun form na shiga wannan daura, wannan horo akan naira 500, ko da a wurin ko a office ko kuma wurin masu gadi.